mai gafara, lallai shi mai rahama ne, yana kiran mutane zuwa ga su zo ga gafararsa. Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu ta'annaci, suka yi saban Allah kala daban-daban, kar ku cire tsammani daga rahama Allah, kar ku cire tsammani daga gafara Allah maɗaukakin sarki. Lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya, lalle Allah Ubangiji ne gafara ne kuma majiɗai. A wani waje kaga Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Allah ya ce ku yi gaggawa, ku tafi da sauri zuwa ga neman rahamar Ubangijin ku da gafararsa, wanda fadinta yafi fadin sammai da ƙasa, ita aljanna. Wani waje Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ku dinga rigingimiya zuwa wajen neman gafarar Ubangiji. Wani waje Allah ya ce azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay, azabata inji Allah ina riskar da ita ga waɗanda na ga damar ta riske su, amma rahamata ta shafi komai. Waɗannan ayoyi ne kamar misali kaɗan a cikin cunkoson ayoyin Alƙur'ani mai girma waɗanda suke nuna faɗin rahama Allah. Da haka daga cikin sunayen Allah akwai Al-Ghafur, Al-Ghafurur Rahim, kamar yadda ya kirayi kansa. Daga cikin sunayen Allah akwai Al-Ghaffar, kamar yadda ya kirayi kansa. Allah ya sake wa kanshi take ne cewa, kamar yadda yake cewa Hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim, sai ce mene ghafil dhanbi wa qabil tawbi shadidul iqabi dhil tawli la ilaha illa hu, la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Allah ya ce shi mai karban tuba ne, shi Allah mai gafarta zunubai ne, shi Allah maɗaukakin sarki a lokacin guda kuma mai tsananin azaba ne ga waɗanda suka ki neman gafararsa. Allah maɗaukakin sarki ya yi wa kanshi wannan taki, ya ce zibban ma'abucin baiwa, wanda yake wa mutane alheri fiye da abin da suka aikata. Suna nan dai da yawa ire-iren waɗannan ayoyi da ke cikin Alƙur'ani mai girma. Shi ne nake so mu ɗan lura cikin ƙanƙanin lokaci mai tadabburi a cikin me ake nufi da faɗin rahama Allah, me ake nufi da inna rabbaka wasi'ul maghfira. Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawari ma kansa cewa zai gafarta ma masu neman gafararsa. Allah ya sanya wa kansa suna At-Tawwab, mai ansan tubar bayinsa idan sun nemi tubarsa. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da bayin Allah za su wayi gari, ba sa zunubi, ba sa tuba, to da sai Allah ya halakar da su gabaki ɗaya, ya kawo wasu wanda za su dinga yin zunubin suna tuba. Saboda haka yana cikin ƙa'idar da Allah ya tsara wannan rayuwa. Mu ɗan adam ba ma iya zama katangagu daga zunubai, sai waɗanda Allah ya katange, su ne annabawan shi da manzanni, su ne kaɗai Allah ya katange su daga saɓa masa da katangewarsa. Amma wanda duk ba su ba, to zai samu kanshi a wasu lokuta ya auka cikin wani laifi ko wani kuskure ko ganganci ko jahilci ko wata ɓarna wadda za ta zama mishi ainihin wato sagegewa a cikin littattafansa na zunubai. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki, saboda alƙawarinsa na ya kawo ma bayinsa mafita, sai fito mana da hanyoyi daban-daban na samun mafita daga waɗannan zunubai da muke cikinsu a kullum. Shi yasa Allah ya ambaci cewa shi yana da faɗin gafara, ya buɗe ƙofofi daban-daban na samun gafara daga zunuban da ake aikatawa. Waɗannan ƙofofi suna da yawa, daga cikinsu bari mu ga waɗanda za mu iya tunawa a wannan bigire insha Allah. Ƙofa mafi girma da Allah yake gafarta wa bayi zunubai da ita shi ne imani. Don mutum ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki, ya gaskata Ubangiji, ya guje wa shirka, ya guje wa saɓan Allah da kafirci, sai Allah ya gafarta mai dukkanin abin da ya gabaci wannan imanin nasa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-islamu yatubbu ma qabla, musulunci yana share duk abin da ya gabaci shi. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito da shi da wasu malamai game da dalilin saukan fadin Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim da kuma alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish afwan da kuma cewa nam wannan aya ta cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim cewa wasu daga cikin mutanen Makkah suka ji labarin musulunci sai suka musu samu Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad hadha alladhi tuhaddithu bihi la hasan, wannan abin da kake faɗa a cikin karatunka kake wa'azi da shi na abu Allah ya kyautata wa iyaye a tsayi da sallah a riƙe amana a bashirka, suka ce wallahi magana ce mai kyau mai daɗi. To amma fa mu mun yi barna da yawa, suka ce sun yi shirka da yawa, sun yi sata, sun yi fashi, sun yi zina, sun yi ƙwace, shin idan muka tuba Allah zai karɓa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa idan kuka tuba kuka gyara ayyukan ku kai imani da Allah sai Allah ya karɓi tuban ku, wato Allah mai ɗauki sarki zai karɓi tuban su. Ta haka shi ne Allah ya kiraye su yace qul ya ibadiyal ladina asrafu. Muka lura ayar bata ce qul ya ayyuhal mudhnibuna ba, bata ce ya ku masu laifi ba, sai ce ya ku bayina, ya danganta bayin zuwa ga kansa, bai ce ya ku masu laifi ko ya ku maɓarnata ko ya ku tsofaffin kuraye ko ya ku kafaran bayi kangararru, in ba a kira su da wani suna da zai ƙara kansa masu daji ba. Sai Allah ya ce ya ibadi bayina alladhina asrafu ala anfusihim, wanda suka yi wa kansu ɓarna. La taqnatu min rahmatillah, Allah ya ce kar ku cire daga rahmar Allah. Ya daga cikin manyan zunubai da bawa zai yi shi ya cire tsammanin Allah zai mai gafara, ya ɗauka shi ya riga ya halaka ya lalace tun yana duniya. To wannan zunubi ne mai girma, ana so ko da yaushe bawa ya dinga kyautata wa Allah zato, ya dinga neman gafara Allah, yana kyautata zato ga Allah. Allah ya ce kar ku cire daga rahmar Allah, lallai Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya. Saboda wanda duk ya tuba ya bi Allah sai Allah mai sarki gafarta ne zunubin shi. Sallama ga cewa a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda a can baya kafin su musulunta wasu irin mutane ne cikin maɓarnata, akwai masu bautan gumaka a cikinsu, akwai masu shan giya, akwai masu zina, akwai ƴan fashi, akwai masu cin riba, duk a cikin waɗanda suka zo suka musulunta suka zama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da suka kyautata imaninsu, suka kyautata niyyarsu, suka gyara al'amuransu, suka zama ilal ladina tabu wa aslam, suka tuba suka gyara, sai Allah ya maida su manyan mutane, sai Allah ya maida su managarta. Duk sanda aka ambace su a yanzu sai an bi su da addu'an Allah ya ƙara musu yarda, sai Allah ya ba su aljanna tun suna nan duniya, aka ayyana su wane da wane da wane aka ba su aljanna, sannan aka dunkula su ga baki ɗayan su kuma aka ba su aljanna. Fadin Allah madaukakin sarki cewa ya ba su aljanna radiyallahu anhu wa radu an, Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi. Innal ladina sabaqa lahum minal husna ulaika anha mub'adun, Allah ya ce waɗanda aljanna ta gabata mun riga mun ba su, mun nisanta su daga wuta da ayoyi ire-iren waɗannan. Sauraka mafi girman abin da bawa zai yi ya samu Allah ya gafarta mai zunubansa shi ne imani mai ƙarfi ya ƙini da zuwa ga Allah maɗauki sarki. Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da labarin wani abu da ya faru zamanin gwamna Marwan ɗan Hakam wanda yana cikin tabi'a, yana gwamna a Madina. Sai wani mutum mai suna Aliyu al-Murri, wanda wannan mutumin ya shahara cewa ɗan fashi ne mai tara hanya mai ƙwace, ana neman shi ruwa a Jallu. Wata rana yana cikin tafiya sai ya ji wani makarancin Alƙur'ani yana karanta wannan aya ya ibadin da zina asrafu cikin suratul zumar ko kawai sai ya tsaya sai hankalin shi ya dawo cikin shi sai ya ce wa wannan alraman ka sake karanta min ayan nan ina so ka sake jinta sai sake karanta mai sai ce okay gashi ni ma ina da mafita saboda sai ya canza kamanni ya badda kama ya shiga garin Madina ya isa Madina da asubahi yaje masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sallar asubahi da shi bayan ya da sallah sayyidina Abu Huraira yana da majalisi da yake karantawa yaje ya zauna a wannan majalisi ya saurari karatu bayan da aka gama sai ya samu sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu yace ni ne wani wanda ake neman ruwa a jannatin mutane suna ganin shi suka taso haikar da wa Allah ya gama su sai yace ai ba ku da damar da za ku yi mun komai so na riga na tuba yin kauli an taqaduru alaihi kinahu kina riga na tuba ina so ne a kai ni gungunan Madina in bayyana tubata aka kai shi wurin Marwan dan haka Abu Hurairah ya ce to gashi wani ne amma ya riga ya tuba ya daina abin da yake na barna da aka yi zo yana so ya bayyana tubarsa daga nan bai zane ko ina ba sai shi cikin rundunar sojojin musulmai aka tafi tare da shi jihadi a sanadiyar wannan jihadin ma yin shahada Allah ya gafarta mishi saboda tuba da mutum zai yi daga ayyukan barna yin imani da Allah shi ne mafi girma wanda yake kawo mutum wato kafara ga zulubansa Allah ya gafarta mai zulubanci Allah ya gafarta mana gabaki daga ciki kuma akwai ayyukan alkhairi da dukkan nau'o'insu mutum ya dage wajen aikin alkhairi kamar sallah da Allah yake cewa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin cikin suratul hud Allah yake ku tsayi da sallah a gefen wuni wato sallar azhar da al-asr sune tarafayn nahari wa zulafan minal layl da sallolin da ake cikin dare magriba isha'i da asubahi Allah ya ce lalle ayyukan alkhairi suna kautar da barna innal hasanati yudhibna as-sayyi'at Allah ya ce wannan abun ambato ne ga masu ambaton Allah haka nan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato salloli biyar da mutum yake yi a cikin wuri suna zama kafara ga abin da aka yi tsakankanin su da laifuka ila tunibatil kaba'ir hakanan ramadan zuwa ramadan da sauransu waɗannan ayyuka na alkhairi da mutum yake a kullum suna zama kafara ga zunubai ita ma kofa ce ta kankarar zunubai mutum ya dinga yawaita aikin alkhairi saboda haka duk wani abu na alkhairi da zaki iya aikatawa karki wasa da shi waf'alul khaira la'allakum tuflihu dinga aikata alkhairi mu duba hadisin wannan mata da aka bada labari a cikin Bukhari da Muslim cewa wata mata cikin Banu Isra'ila ta kasance kawo ce mun dai san yadda duk inda mutanen kirki suke kyamar sana'ar kawo ce sana'a ce da babu wata al'umma da ta san ciwon kanta da ta yadda da sana'ar abin Allah wadare ne wanda take yin sana'ar zargi bai tsayawa a kanta sai ya shafi dukkanin danginta da ƴan uwanta da ƴaƴanta da ƙawayenta da ƴan gidansu da za a ce akwai wata kawo a gidansu wance to sauran ƴan uwanta matan su rasa miji wato dattin da ke jikin laifin yana iya shafan duk wanda ya je kusa da mai laifin ba sai wanda ya yi ba duk mun sani ai ko da aka kawo Bahaushe ma cewa yake jazama zaman kawo a wuta saboda zakewa irin ta Bahaushe ma'ana ya riga ya anta ya ta ma cikin wuta kawai to amma wata karuwa ta zo ta ga kare ku duba dai kare kaskantacciyar dabba ce wanda ba wata daraja take ci ba akwai hadisi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan kada ya zama ya kawar da wani jinsin halitta a bayan kasa ba da ya bada umarni an dinga kashe karnuka din da aka gansu al-Imam al-Hakim rawi hadisi ya tabbata shi amma saboda halitta Allah ce ba wanda yake sai kaune ta daga duniya sai Allah da ya halice ta haka nan da Allah zai kwatancan malami da baya aiki da karatunsa saboda munin halinsa sai ya kwanta shi da kare kamar sai da kalbi in tahi alaihi yalha aw tatruku yalha to sai ka ga kare yana cikin kishirwa kishruwa ta dame shi kamar ran shi zai fita yana zazzaro harshe ta cire takalminta kwabashi ta cire dan kwalinta ko gelanta ta tsaga shi ta yi igiya da shi ta zura takalmin cikin rijiya tana ɗibo ruwa kadan kadan tana ba karan nan yana sha har ya koshi Allah ya ga wannan aikin alkhairi da ta yi Allah ya gafarta mata zulubanta ya ba ta aljanna wannan yana nuna wato girman ayyukan alkhairi koda ɗan kanana ne wanda za a iya renawa kuma koda mutumin da zai yi asalin shi ba mutumin kirki bane idan ya kyautata niyyarsa ga Allah to aikin na iya ceton shi aikata alkhairi haka nan al-Imam al-Bukhari ya saki ruwaito cewa wani mutum ya zo wucewa Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira wani mutum ya zo wucewa sai ya ga reshen bishiya mai kaya akan hanyar mutane sai ya ji tsoron kada mutane su zo taka kayyata makarinsu haka ya sa hannun shi kayyata tana taba hannunsa ya tabbatar ya janye wannan reshi daga kan hanya shi ma akan haka Allah madaukakin sarki ya ba shi aljanna wato daga cikin kofofin da ke samu da mutane gafara akwai aikata ayyukan alkhairi sawa'un nafarilla ne ko mustahabbai har ila yau daga cikin kofofin da ke samu da bayin Allah gafara akwai yima bayi ɗan uwanka afuwa ɗagawa mutane kafa idan sun maka laifi idan an cutar da kai idan an yi gulmaki idan an ci bashin ki an kibiya idan an ci amana to ki dinga yafewa karki ce ko kabarin ta na ci da wuta balbal ba zan yafe ba a ce a sa'adatu ki hakuri ki ce wallahi na rantsi ni ba zan yi kafara ba karki zama haka ki zama mai ahuwa da yafiya sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi ma yarsa aisha radiyallahu anha wannan sharrin da aka yi mata da kazafi cikin wanda suka samu kansu a cikin jarabawar tsoma baki a wannan kazafin akwai mutum mai suna Misba ibn Usafa wanda cousin ne ga Sayyidina Abubakar kuma a ƙarƙashin rayuwarsa yake Sayyidina Abubakar shike ba shi wurin kwana da abinci shike biya mishi duk buƙatun rayuwa a ce mutumin da yake zaune a gidanki kuma ke kike ɗaukar ɗawainiyarsa a haɗu da shi a yi ma yakki sharri mummuna wanda ya buga ne yaya zaki ji bakin ciki da damuwa da takaici kuma dole ne ki ga cewa ya dace ki dau mataki na janye tallafin da kike masa saboda kana bakari rin da Allah ya ce ba zan sake taimakon ka ba sai Allah ya saukar da aya cewa wala ya ta da ulul fadli minkum wasa kada masu wadata masu kirki a cikin ku su dinga rantsuwa da Allah cewa ba za su taimake na kasar su ba kar ka dinga yin wannan rantsuwa Allah ya ce mishi ha ba sai na baka ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku fatan Allah ya gafarta muku ne kuma kuna ma Allah zunubi ne ya ba ku fatan ya gafarta muku sai na baka yana ji ya ce wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu yace na rantsi da Allah ina so Allah ya gafarta muku saboda kai ce to na janye wannan tallafin da na tashi janyewa na fasa janyewa sannan sai kafarar rantsuwarsa ya kuma ya ci gaba wanda bisan taimako so da ka ana so mutum ya zama mai ahuwa da rangwame a kan laifin da aka yi masa ya yi haka don neman gafara Allah sai Allah ya gafarta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin hadisin Muslim cewa wani mutum cikin banu Isra'ila ranar alkiyama idan aka zo sakamako aka zo hisabi mala'iku za su tirke shi su lissafa ayyukan shi sai su je su kai wa Allah rahoto su ce ya Allah wannan bawan naka mun lissafa ayyukan shi fa laysa lahu shay'un min alkhayr ba mu ga wani abin arziki da za a ba shi ladan ba inda wani aikin alkhayr sai dai ya kasance a duniya yana cikin mawadata masu arziki kuma yana ba da kayan kasuwanci da jari bashi ga mutane ana daukan kaya a wurinsa babban dan kasuwa ne wane ya dauka wance ka dauka an siyar a kawo kuɗi a ba wani bashi ya noma a ba wani jari ya yi kasuwanci a ba wani wancan bashi ta auren da yata in an samu a biya to yana da yaran shi masu bi suna amso ba su suka to in za su fita amso bashi sai ya ce musu fanduru
ku dinga dubawa fa idza ra'aytum mu'siran idan kun ga wani dake cikin kunci da wahala yace fatruku ku kyale shi ku daga mai kafa har sai ya samu wato lasu su ta da kayan baya ai ta fituna ko su dinga yawo da yan sanda ko su dinga yawo da motoci suna kwashe kayan mutane duk abin da suka gani a hannun wanda ake bi bashi bai da kuɗi su kwace handset su kwace kullun mota su shiga ɗakin ki su cire TV ba sa yin haka idan suka tabbatar baki da abin da zaki biya sai a daga miki kafa sai su ga yawa Allah suka ce wannan kadan shi ne yake da yake mutum ne mai saukin mu'amala ta fuskar bin bashi sai Allah ya ce to shikenan shi ma ku daga miki kafa ya tafi aljanna mu inja Allah mun fi shi cancantar da mu daga mutane kafa haka yiwu a cikin hadisi yana cikin sunan musu sadaka mutumin da ke daga wa mutane kafa akan haƙoƙinsa akan abin da ya tabbata an yi masa na kuskure shi ma yana budewa kanshi kofar rahama da gafara Allah tana da cikin kofofin rahama da gafara Allah ubangiji ya dauke sarki har ila yau daga cikin kofofin da Allah madauki sarki yake amfani da su wajen samun mana da gafara akwai rigingimu da fitintunu da bala'o'in da suke aukawa kun san a al'adar mutane da ga mutum yana yawan shiga matsala duk abin da ya taba ya lalace kullum ya fita daga wannan matsala ya shiga wancan sai shi ma da kanshi ringa cewa ni ban san menene wa Allah ba idan ganin kamar wata ukuba ce Allah yake mishi wata kila kuma san shi Allah yake tsabar kauna ce Allah yake gwada mishi Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar musulmi a wannan duniya ta zama jarabawa ga shi haka Allah madaukakin sarki ya ambata cewa abin da ke samu mu na fitintunu da rigingimu a jarabawa ce gare mu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris salihin Allah ya ce za mu jarabce ku da wani da tawaya a cikin rayuwar ku da dukiyar ku da ƴaƴan itatuwa da abincin ku da sauransu Allah ya ce ku yi bishara ga masu haƙuri sune waɗanda in abu ya same su na bala'i za su ce ga Allah muke kuma gare shi za mu koma sauraka abin da ke iya samun musulmi na rashin lafiya ko damuwa ko talauci ko fatara ko kunci ko tsoro ko rashi kamar ayi miki mutuwa uba ya mutu miji ya mutu da ya mutu duk wani wanda ke taimakon ki Allah ya dauke shi ko kuma ki rasa binda ki rasa yadda zaki da rayuwarki ko kin kama wani kasuwanci kudin su lalace kin shiga wannan kaza an damfare ki kin ciwo kaza ya lalace ko kuma Allah ya jarumce ki da wani miji mara kirki bai iya magana ba bai iya mu'amala ba shi da haƙuri ko Allah ya jarumce da wata kishiya mara daraja wurin sai kin fito gidan kike dan jin sanyi sanyi kina komawa gida da kin ji kofar gidanki zuga banki ya faɗi wata ma ta rasa samun waje da za ta aura ba ta rasa iyaye masu kirki ba ita ba mutum ya banza ba mutum ya kirki da addinin ta da hankalinta ba fasika ba ba yar iska ba amma duka ta rasa miji kowa yazo sai an yi kamar a rinta sai abu ya lalace ga sanan dai fitintunu iri daban-daban a cikin rayuwar mu din nan ko kuma wannan fitina da ta game gidan kowa irin wannan damuwa da kunci da yunwa da talauci da tashin farashi da faɗi tashin rayuwar nan da ake duka to Allah ya riga dama yayi kamuga wato ya faɗa mana cewa zai yi haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mumini da zai wayi gari yana duniyan nan ran da zai mutu ba sai ya zama cewa ba shi da zunubi ko kwaya daya zunuban shi duka sun karkade kamar yanda bushasshiyar bishiya take karkade ganyenta sakamakon fitintunu da bala'o'i da suke samu shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kai hatta kaya da musulmi zai taka ya ji zafi a kafar shi kafin ya cire ta ita ma kafara ce ga zunubansa sauraka waɗannan rigingimu da fitintunu da bala'o'i da muke samu kanmu a ciki ba kiyayya ce Allah yake mana mu daina wannan tunanin cewa ai wanci di yadda aka yi akwai wani laifi da taiwa Allah akwai abin da taiwa ubangiji sai take samu wannan matsala tayu tafiki kusanci da Allah tayu Allah ya fi kaunar tafiye da ki kisa Allah ya jarabci annabawa da manzanni da jarabawa mafi girma wanda ba ai wani bawa irinta ba jibailin jarabawa da Allah ya ma annabi Musa kifi ne ya haɗe shi ko eh sahibul hukuki iznada wa huwa mulim kifi ya haɗe mutum you can imagine koda a cikin buhu kai aka saki aka kulle na minti biyar ya raki ko a cikin irin katan daran nan na ruwa ko cikin tankin nan jifi a sa kai a kulle ki a ciki bayan awa daya a bude ki amma cikin kifi ba wanda akwai hanji akwai hanta akwai dumin ciki ya ci gaba da tasbihi har ya fito wata fuskantar wannan jarabawa anan babu annabi ayyub rashin lafiya yayi ya zo a cikin hadisin al-imamu at-tabarani cewa sai da shekaru 12 bai da lafiya aka rasa me yake damun shi sai da komai nashi ya kare sai da kowa ya fita batun shi ƴaƴan shi da matan shi da mutanen gidan shi kowa ya wace sai wata mata kwaya daya mai alƙawari ta ta zauna da shi ita ma ran da ta je Allah ya nufin warkar da shi ta kai shi bakin rafi dan ya samu ya biya bukata ta dan adam ta koma gefe tana jira anan ne inda yayi addu'a da Allah ya malauke sarki ya bashi lafiya cewa wa ayyuba inna da rabbahu ani masni shaqalu bi nusjin wa azabin urkud bi rijlika hadha muhtasalu baridu wa shara ya buga kafar shi ruwa ya fito ya ɗibi ruwan nan ya shafa a jikinsa sai ya warke ta ji shiru bata ga mijinta ba sai ta leko sai ta ga wani kyakkyawan mutum lafiyayye ta ce bawan Allah na bar wani mara lafiya anan da Allah ko baka ganshi ba yace ai ne tace da Allah kaka zo ne mara lafiya ne wanda sai an kwanta sai an tayar kai kuma ga kan mutum sahihi yace ai mu ne Allah ya dawo mun da lafiya ta wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab to wace ce anan ta taba yin rashin lafiya shekara daya ma wata kina ta rashin lafiya ne wuce kwana uku kwana biyar sati daya wata daya in kuma ya wuce sai ya zama ba ma rashin lafiya ba an saba kawai ana yi ta ne amma shi ba kwance yake kamar tabayya sai an kwanta sai an tayi wa Allah ya kai mishi wannan jarabawa jibu annabi Yusufa alaihi salam jibu jarabawa da Allah ya mishi ƴan uwan shi na gida uba daya gida daya kwano daya ake cin abinci sune fa suka yi ittifaki suka ce uqtulu Yusufa a wutrahu wa ardan yakhlu lakum wajha abikum wa takunu min ba'di qawmin salih suka ce wannan gaidin kawai aka shi ko a batar da shi kawai ko me yasa bi muslimin kuma ba kawai dan Allah ya sa kaunar shi a zuciyar baban fiyar ta su wanda ta kuma zuciya ba ai mata tilas ita take abin ta ga dama la yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba haka kawai suka ce suka dauki wannan mugun matakin aka wurga shi a rijiya aka tsince shi wasu suka mai da shi bayi suka tafi da shi mata suka mai sharri aka sa shi a gidan yari me ya bai so bai gani ba annabin Allah ne da yanzu sai ce dan inda aka yi akwai wani abu da yi haka za a ce haka kawai Allah ne zai mai haka wannan ba kyakkyawan tunani ba ne to jibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa idan yana zazzabi akan ninka mai zafin jiki ninki biyu na normal zazzabin da mutane suke wato inda zaki ga temperature ki ya kai 39 ne Allah ga tumar daga 38 ko daga 28 normal to a ce ya kai 40 jiki ya kai jiki ko ai za a yi mutuwa ko to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ninka mu ku duwa ku ga irin abin da mutanen Makka suka ne bayan sun san shi mutumin keke an san shi da amana da aminci an san shi da fadan gaskiya da kawo alkhairi a gari ma da ya kawo alkhairin musulunci suka ki imani suka aibata shi suka mai sharri suka ce boka mawaki makaryaci mahaukaci suka ce wani ne ke koya mushi innama yu'allimu bashar suka kuntata rayuwarsa har sai da ya ji kamar zai mutu فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا هَكَ اللَّهُ يَكِ تِمِش كَرَكَ جَي كَشَ كَنكَ دَ بَكِن چِكِ هَنَا يَاو يَنَا چِ مُسُ بَكُ سَن أُمُنچِ نَا بَا بَكُ سَن أَمَانَا تَا بَا يَنزَن كَاو مُكُ الْخَيْرِ كُ كَارْسَا اللَّهُ يَمُشُ وَنَّن زَرَفَاوَر دَن اللَّهُ يَقَارَ جِرْمَ مَاشِ اللَّهُ يَقَارَ مَرْتَبَسَا يَقَارَ مَسَ إِيمَانِ دَ أَمُنچِ دَ سَلَامَ sulaka annabawa Allah yana jarabtar su fiye da sauran mutane kalla annabi Musa alaihi salam yana dan jinjiri wanda bai kai ranar suna ba duba kaunar da ke tsakanin iyaye ku ne iyaye mata da dan danki jinjiri a ce an yi wahayi cewa dauke shi kije ki yi shi wa aina ila ummi musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin shi yasa Allah da kanshi yake cewa uwar annabi Musa fa wannan alƙawarin Allah sai tare sai ta kusa kariya shi ba in ka da tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha saboda ku za ku kuwa gane wannan abu cin danki waye sai yanzu ya ga miki cewa Allah ya ce ki je ki aje shi a bakin rafi kai ai sai ki kafirce wallahi a yanzu wallahi mata da yawa sai su kafirce ce wallahi aje duba algamata mal ba ta aikin nan karatun wallahi sai ta kafirce ba haka bane to ina makomai yaran kin tafi kin bashi da haka ta kasa zauna ta kasa tsaye ta kusa ta fada shine Allah ya ce la arrabatna ala qalbiha muka bame zuciyarta tunda haka tace wa qalat li ukhtihi qussi wa basrar bi an zunbi wa hum la yashkur tunda haka tace je ki bincika mu ina ne aka tsinci yawo a garin nan Allah ya mai wannan jarabawa ya taso a gidan annabi gidan Fir'auna mafi munin kafiri a duniyar nan da ba taba yin shi ba yazo ana neman shi za a kashe shi ya fita ya sulale ya bangare ya sha wahalar duniya kafin ya isa Madina yace can ya zama dan kwadago shekara 10 yana aikin kwadago dan kawai za a bashi aure wannan wahalar da nan Musa ya sha yazo ya sha gwagwarmaya da banu Isra'ila bayan Allah ya halakar da Fir'auna su da aka kawo musu annabin dan a girmama su wace irin wahala ce da sha a hannunsu to daka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya'u ashaddu bala'an annabawa idan Allah zai jarabta su yana musu jarabawa mafi girma thumma al-amthal fal-amthal sannan kowa gurgudan kusanci shi da Allah gurgudan girman jarabawa sa saboda haka watakila wanda yake jin rayuwa salin alin bai da wata matsala watakila shine wanda Allah baya so watakila ban ce kuma a dinga kallon oke hajjia wanda ashe ya wuta ce a watakila ko mun gani saboda ai kuma mai arziki in ya bi Allah to shi kuma ya samu guda biyun duka ke saboda ka mu gane cewa daga cikin abubuwan da suke janyawa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zulubanmu akwai jarabawar da Allah yake mana a cikin rayuwa a cikin addinin mu a cikin kasuwanci a cikin zuriyar mu a cikin lafiyar mu da sauran abubuwan da ake fuskanta na jarabawar rayuwa idan kika samu kanki a cikin wannan jarabawar to yi kokari ki maida al'amarin ki ga Allah shine kici inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha na sai kusan kissar ummu salama ko radiyallahu anha da laki je yanzu kin gama kiwon kajin ki kina fata zaki sai da su da sallar nan kawai ana jibi sallar take waye gari duk sun mutu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikin sai ki barwa Allah kake fara tsadan cewa to ni dai ban san menene wa Allah ina iya yi da sallar nan ina yi dan ma yi azumin arfan nan amma dai kuma me yasa Allah yake mu haka karki fada haka karki fada mummunan magana ki fada magana mai kyau ki mai da al'amarin ki ga Allah dama shi ya bayar kuma shi yake an san kayan shi Allah ka raba mu da asara daga cikin abubuwan da ke sanyawa a gafarta wa mutum zunuban shi har ila yau akwai wato ambaton Allah zikiri yawaita ambaton Allah ko da yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da mutabarani yana cewa babu wasu mutane da su taru a wani daki cikin dakunan Allah suna ambaton Allah ubangiji madaukakin sarki ko suna karatun alqur'ani ba sai Allah madaukakin sarki ya lullube su da rahamarsa kuma sai Allah ya kuwace musu wasu mala'iku za su dinga nema musu gafara a wajen Allah sannan daga ƙarshe ma sai Allah ya yi wa mala'ikun announcement cewa waɗannan bayin nawa da suka zauna a wuri kaza suke karanta alqur'ani ko suke sauraron karatun alqur'ani ko na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suke sallah ko makamancin su sai Allah ya ce mala'iku ku shida duka na gafarta musu annabi ya ce a cikin mala'iku sai wani ya ce ya Allah akwai fa wani da wani fa a cikin su ba wato mala'iku sai su ambaci wasu wanda su a ganin mala'iku waɗannan ba su cancanci gafaran nan ba cewa ko dai ba dan Allah suka zo ba riya ta kawo su wani ma barawon takalmi ne sai ta kimi ta kawo shi masallaci wani kuma tsohon mai laifi ne halama daga wurin wani laifi ya iso masallaci Allah akwai wani fakar tagi akwai wance fa kudin riba take shi akwai wani fa yana kaza sai Allah ya ce duk da su din duka na gafarta musu ku shida duka na gafarta musu saboda ambaton Allah madaukakin sarki yana da gaskiya abin da ke sanyawa Allah ubangiji ya gafarta ma bawa zalibarsa shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani sahabi in zaka iya karka sake harshen kai ya dushe daga ambaton Allah ko da yaushe mu zama masu ambaton Allah madaukakin sarki ambaton Allah mafi girma shine karatun alqur'ani mai girma daga nan kuma sai sauran zikirori wanda ake yi safiya da maraice da wanda ake a wurare mabambanta kamar an kira sallah ko a wurin cin abinci ko a shiga banɗaki ko fita ko shiga gida ko hawa abin hawa ko makamantar su to waɗannan zikirori to mu dage wajen yin su idan baki haddace shi baki nemi hisnul muslim dinki kina nan sake da shi a jakanki ko kuma ki sauke a cikin waya yanzu akwai applications iri daban-daban wanda za su wakilci littafi wannan na gargajiya to kada a samu musulmi baya ambaton Allah kar a sani ki kina musulma ba ki ambaton Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin mu'min da ke ambaton Allah kamar misalin dabino ne ga kanshi in an ci ga zaki kuma ga albarka misalin musulmin da ko baya ambaton Allah Nabi ya ce kamar fulawa ce daga nesa tana da kyau amma in an ci za a ji daci sannan bayan dan lokaci kadan kuma ta bushe kusan dabino shine bushiya mafi albarka a duniya ko kuma daga cikin bushiyoyi mafi albarka ko kar a ce shine mafi daga cikin bushiyoyi mafi albarka a duniya akwai dabino to Allah ya kwatance da shi game da mu'min saboda haka mu dage wajen ambaton Allah ubangiji madaukakin sarki sannan sai kuma tuba daga zunubi wato idan mutum ya aikata zunubi yayi nadama ya dawo ga Allah ya tuba izuwa ga Allah madaukakin sarki wannan babban hanya ce ta samun gafara Allah wato kada mutum ya ci gaba da yin zunubi ya ga cewa tun da riga na fara ba dinawa laqad kharajal qausu min sahmi kamar yadda a samu min qausi kamar yadda larabawa suke cewa a ce ai magana zaran mun a'a idan abu ya tabbata ne fi to ki yi kokari mu yi iyayen mu maga mun guje masa ku duba hadisin matan nan da ta yi zina a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ta yi cikin sheki ta rogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta nemi cewa a tsayin mata da hukunci Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ta bari sai ta haihu abin da ke cikin ta bayan ta haihu ta dawo Nabi yace kije sai kin yayi ta sake tafiya ta zo da yaron bayan shekara biyar da rike da gurasa ma'ana ya fara cin abinci zalla sai sun ya karbi yaron nan ya baiwa wata sannan ya ce a jiya matan nan hukunci da ma'iz shi ma wanda ya samu kan shi a irin wannan laifi shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan matar da ya zo mata sallah sai wasu suka ce ya zaka mata sallah bayan ga abin da ta yi annabi ya ce ta yi tuba wadda ta ishin mutane gidaje 70 a Madina ita kadai tai wannan tubar girman tubar da za a raba ta zuwa gida 70 ta ishe su wana ba wai mutane 70 ba gida 70 a kowane gida akwai mai gidan akwai matan gidan akwai yaran gidan akwai almajiran gidan da sauransu kamar a ce kowane household mutum 20 har so 70 ita kadai tai tubar da zai ishe su wato idan mutum bawa ya gaskata tubar da yawa Allah ya yadda da hukuncin da Allah ya yanke masa kan wannan laifi saboda haka kullum Allah yake kiran mutane zuwa ga tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minin la'allakum tuflihun Allah yake ku tuba ga baki ɗayan ku zuwa ga Allah za ku samu babbar rabo za ku samu fara'i saboda haka tuba daga zunubai ɗan kwana masu albarka tana da ƙarfi sosai wajen samar da wato cin moriyar waccan kaida ta inna rabbaka wasi'ul maghfira. Har ila yau daga cikin ayyukan da suke samar da gafarar zunubai akwai aikin hajji, ibadar aikin hajji. Wannan shaibu namu sai riga sun tafi, to Allah ya karba, suna can suna ta aikin annabai ko shi sa ma hannu samu wannan damar. Allah ya saka ni da alkhairi da sauran duk musulmanmu da suke aikin hajji wanda ba su samu ubangiji, Allah ya sa su samu. Wanda ya taba zuwa, Allah ya sa ya koma. Wanda bai je ba, Allah ya sa ya je. Ibadar aikin hajji ibada ce mai girma wanda farkon shar'anta ta Allah ne ya umarci annabi Ibrahim da Isma'ila cewa su gina Ka'aba, kuma suka gina. Wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'id al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna. Sannan kuma Allah ya ce annabi Ibrahim wa anzir fil nas bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amikin yashhadu manafi'a lahu. Allah ya ce ki kira mutane zuwa ga aikin hajji. Daga nan ake zuwa a ziyarci ɗakin Allah, a yi Arafa da sauran ayyuka da aka sani a ibada aikin hajji. To a wannan rana ta Arafa wanda ke tafi nan da ƴan kwanaki, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa shedan yana daukar damar cewa sai ya bata wa musulmi aikin su na hajji, shi kuma Allah sai ya alwashin sai ya kunyata shedan. Saboda haka can ƙarshen wuni sai Allah ya sa mala'iku su bada sanarwa kuma su rubuta a cikin sakamakon dukkanin mutanen da suka yi aikin hajji da cewa waɗannan mutanen gabaki ɗaya ku shaida ya ku mala'iku, duk wanda ya tsaye wa Arafa inji Allah Ubangiji na gafarta mishi, na mai da shi bayi da zunubi ko kwaya ɗaya kamar yau wasu kayan shi. Sai shedan ya ji baƙin ciki, ya ji tashin hankali, ya ji kamar ya kashe kanshi. Allah ya ƙara la'antar shi. Saboda idan kika samu damar zuwa aikin hajji, kar ki wa kanki rowa ko kuma ki nuna wai ke wata kasuwar bakarwa ce irin hajji wasu ya baga ta. Sai ta ga cewa miliyan 8.5 ai gara a zuba su a wajen kasuwanci, wataƙila kafin alhazai su dawo an fidda wata miliyan 1 a ciki. To miliyan 1 na ta kake aljanna? Ba ta kake ba. Kuma annabi yana cewa a cikin wani hadisi, ku sabunta tsakanin aikin hajji da umara, hakan yana kawo arziki. Zuwa aikin hajji da umara, ayi wannan ayi wancan, yana daga cikin abin da ke ƙara dukiyar mutum. Na haka ba ki ga masu yawan zuwa aikin hajji kuma sun fi mu talakawa, sun fi mu samun kuɗi kuma. Ba haka ba ne? Ke kina nan kiya ta mako da kuɗin sai dai ki mutu ki basu. Amma wanda ya yarda da Allah ya cire ya saka a cikin al'amarin ibada, sai Allah ya ƙara mishi arziki. Kuma in kika je kin samu damar yin ibada wadda wataƙila lifetime chance ne kawai, so ina ki samu wannan dama. Sannan kin samu damar yin addu'o'i waɗanda kamar yakan wuka ne. Akwai wani mutum cikin malaman Atba'ut Tabi'in, shi ne Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi. Ya zo a cikin tarihin rayuwarsa cewa ya yi aikin umara sau 69, in ba na manta ba, sau 69 duk shekara yana zuwa. Idan ya je addu'ar da yake ba da muhimmanci shi ne ya Allah ka sa in dawo, to kuma sai Allah ya sa ya dawo. To a karo na ƙarshe ya ce sai ya ji kunya, ya ce na matsawa Allah da roƙo, na roƙa ya bani, na roƙa ya bani, sai ya ji kunya, sai bai wannan addu'a ba, sai ya haƙura. To a hanyar shi ta komawa garinsu a ƙasar Kufa, bai isa garinsu da rai ba, a hanya ya mutu. Wataƙila da ya ƙara addu'a, da Allah ya ƙara mai an ɗaga mai ƙafa ya isa gida lafiya, ya ƙara dawowa. To amma dai wannan ma ba shi ne mafi muhimmanci ba. Muhimmanci shi ne a gafarar zunubai da Allah yake yi, aikin hajji da umara, waɗannan ibadoji masu matuƙar falala. Saboda haka wanda duk ta samu hali kar ta yi wasa da wannan halin zuwa. Kar ki ji magana ƴan duniya masu cewa ai an yi so ɗaya shikenan, a'a, so ɗaya farilla ne, amma ana so a ƙara, ana so a ƙara. Wani lokaci ina jin ko da azumi ne aka tada wata shedana masu cewa wai ai da a tafi umara gara a tattara kuɗin a ba talakawa abinci. To masu wannan su mutum fa su ba su zuwa umarar ko ba sa ciyarwa, suwa masu wata gida ba masu arziki bane za su yi suna wannan surutun sannan kuma ba masu zuwa ibada bane masu zuwa ibada suke cewa dama kuma dukiya ba haushi yace ai umarnin me ita take ji ya ni da kuɗi na zaka ga mun ga abin da zan yi su kace dole sai dai nayi kaza kan nayi kaza waye sai ga mai kuɗi ga abin da zai mai kuɗi kan kuma ba shi ba Allah ba shi take yi ba za ta aurar da kanwar shi an zo an kawo sadaki a ce to ku bari sai Hashim ya zo mun san a Abuja yake dole sai in ya zo ba a sa a buga mishi waya maka a samu yana cikin busy bai dauka ba sai ya zo yake ga tana lallaba shi kamar shi ya haife ta ai mai kuɗi lallaba shi ake yi shi sa ba shi yake san mai kuɗi ba ka da wa sai abokin daɗi saboda haka dukiya tana jin umarnin mai ita ne wasu can talakawa masu bakin ciki suna so su yi bayan Allah bakin cikin samun gafara Allah wai ba ina cewa ciyarwa ba kyau bane aiki ne na alkhairi shi ma amma dai wani aikin alkhairi bai hana yin wani kuma kowa na da ƴancin ya zaɓi abin da ya ga yafi ran shi yafi soyuwa gare shi na ibada wani an sahale ne sallar dare wani an sahale ne yawan azumi wani yawan zuwa makaranta wani yawan sadaka wani yawan jihadi wani kuma an haɗa mishi gabaki ɗaya kamar yadda sayyidina Abubakar ya kasance ko sayyidina Abubakar Allah ya haɗa mishi kusan komai a cikin ayyukan alkhairi da shi ake jihadi da shi ake wa'azi da shi ake sallah da shi ake karatun alqur'ani shi yasa aka ce zai shiga aljanna ta dukkanin kofofi ba ta kofa ɗaya kaɗai ba har ila yau daga cikin ayyuka masu sanyawa a gafarta mana zunubanmu akwai yin kyakkyawan alura isbaghul wudu ai da an san hadisi ko cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa me kuke gani game da mutumin da a kofar gidansa akwai wani dan gulbi yana gudana kuma kullun yana wanka da shi sau biyar shin zai yiwu a ce jikin shi akwai datti suka ce ba zai yiwu a ce akwai datti a jikinsa ba Annabi yace to misalin mutumin da kullun yake yin alula sau biyar yana sallah ke ko da yaushe ki dinga yin kyakkyawan alula ki dinga cika alulaki wajen wanke gabobi yadda ya kamata da dirzawa yadda ya kamata dukkanin zunuban da ke cikin mutum suna karkadewa tare da karkadewan wannan ruwan Allah to haka kuma al-khufa ila al-masjid takawa da ake yi zuwa masallaci daga kafar da mutum yake yi yana takawa daga gida zuwa masallaci shi ma wannan hanyar kankare zunubai ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kasatul khufa ila al-masajid to anan bari mu yi wani ta'aliki dan kadan akwai wata mata mai suna Asma bintu Yazida ibn Sakan wanda ake malakabi da Khatibatul Nisa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabiya ita ce kamar yanzu a ce woman leader kenan za a ce ko da kuma leader ya laga wata ɗan duniya ce ko kamar a ce monitor wannan ajin ina malama mai sunan ta Hassana sahabi ita ce monitor ko ko ba ita bace kuma malama Aisha ce to kuma dai wace ce wanda in ana nemo da za ta yi jawabi ita ake nema wanda za ta iya zuwa ta faɗi magana to da mata suka ji duk falalar da aka faɗa game da karatu game da addini a ce misali yanzu zuwa masallaci kaga ya shafi maza ne zuwa jihadi ya shafi maza ne kaza ya shafi maza suka ji abin yayi yawa to sai dan feminism din sai ya motsa sai suna gunaguni cewa to ai wannan annabin ko na maza ne kawai mu ba banda mu a ciki kamar yadda suka taba samu zara sai suka suka ce maza sun galabaice ka muna so ka sa mana lokacin karatu nabi wari musallan da yake musu karatu kuma yake cikin sahih bukhari sai suka tura wannan mata bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban shi tace na zo ne da sako a madadin dukkanin mata mu'minai na Madina ce mun ji ana ta ambatan falala wanda yayi kaza ya samu kaza wanda yayi kaza ya samu kaza amma mu ko mu jina mu na mata ba shi ne suka ce zo bi mana ba'as annabi ya murmushi kan da sabai ce ba kwa mamakin irin wato tirje wannan mata da taurin ranta ta wuta tsaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana irin wannan challenge din annabi ya murmushi yace to ki kwantar da hankalinki ki ga wa duk matan da suka turo ki a madadin su cewa duk matan da ta zauna a gidan mijinta ta yi biyayya aure ta yi abin da ya kamata na girmama mijinta da kula da shi da kula da ƴaƴan shi da dukiyarsa ce to ta samu duk wannan ladan da ake magana ma za su samu gaba kida kin ga na kuma ya fi sauki domin ke kina yi natural ne da mu haka Allah ya tsara ba kwa jin wahalar abu sai mun ta ce to wanda ba ta da miji fa ko haka mata da ke tambayoyi to ban sani ba ban sani ba kowa ta hakurar da Allah ya ce ta yawa ita ma ta yi ma mamata mun ta taimaka wata aiki dan yin sai ta musu addu'a dan iyaye sun mutu fa ni ta musu addu'a ta yi aure kai ko to ta yi aure Allah ya ba ta miji na gari to an ce lokaci ya kure na muna magana akan cewa tafiya zuwa masallaci ko kasatul khuta ila al masajid yawaita tafiya zuwa masallaci to duk da yake banci maza ne aslan su ma fa mata ba hana su zuwa masallaci ibada a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maza na zuwa masallaci mata ma suna zuwa annabi kuma yace inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar a hana su ma zuwa masallaci sai dai in za su taho kasa saka turare wanda za a ji kanshin jikin su kuma su cikakken shiga in sun zo kuma su tsaya a baya da an yi da sallah kuma kowa ta shi kuma gidanta kar a tsaya ana wani kananan maganganu ko cece kuce to ita ma idan ta yi ba za ta samu wannan ladan amma dai yin sallar ta a ɗakin ta yafi mata lada kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam har ila yau daga cikin abubuwan da ke samun wanda musulmi wato gafara daga zunubansa wanda Allah madauki sarki yake amfani da su wajen gafarta ma bawa zunubinsa akwai addu'ar alkhairi da zakai ma dan uwanka sanda baya sanda wani yaro ko wata taro ko kuma haka nan kawai kin tana wani ko wata kice oh Allah ya ji kanwanci Allah ya gafarta mata a cikin addu'o'in ki na dare ko bayan kin yi sallah ko wani lokaci na musamman bata san kin yi ba bai san kin yi ba ba sa wajen to Allah ne ajin mala'iku ke ma su dinga miki irin wannan addu'a addu'ar mala'iku ko kin san an karba insha Allah sai da sai Allah ya amfani da wannan dama sai ya kankare miki zunuban da kike yi su wato muna ta kokarin dai mu yi zabarin wasu daga cikin hanyoyi da ake samu kafara Allah saboda fadin hanyoyi kuma Allah ne da kanshi ya faɗi kaida cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle Allah ubangijinka yana da fadin gafara da yake yi ma bayin sa duka wannan ne karkashin wancan aya da muka ambata tun farko da ke cikin suratul Nema sai ayar ma suratul Nazir Allah ne yake sani muna kabaira da ismi wal fawahish masu guje ma manyan manyan zunubai da ababan Allah wadare cikin zunubai kana cika ku da surutu dama ne wallahi ban shirye zo in yi wa'azin nan haka tunda tun shekaran jiya da aka ce zo in yi wa'azin nan nace ma Hassana Sari ta bani topic nace ita ba ta san ta guda ta bani ni kuma na kashi tana topic daga mu yi magana akan shi ko da zuma Malam Kabiru gashi mun yi waya da shi yace menene topic nace ni ban sani ba to sai da ina tahowa ne yanzu daga Samaru a hanya a cikin mota sai kawai naji Manshawi yana karanta ayan nan a radio na sa radio mu mota naji kawai yana karanta Allah ne sai da kabailan ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira kawai sai naji ya bani tafi kan nan inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle Allah ubangijinka yana da fadin gafara to mu dinga tuna wannan duk sanda muke neman gafara Allah amma fa ba lasisi bane ce kawai bari mu tafka zunubai ai Allah yana da gafara kun ji a wuri guda Allah ya faɗi cewa shi mai gafara ne kuma mai tsananin azaba ghafiruz zambi wa qabilu tawbi shadidul iqab ko a wuri guda ya faɗi shi mai karban tuba da yawan gafara sannan kuma mai tsananin azaba saboda karki dauka cewa wai ai shikenan tunda Allah ya riga ya faɗi cewa yana da gafara to ke barki ta yin zunubi kawai kasidin a zaki shiga matsala kamar mutum ne yake da ajiyoyin kuɗi a ce kin ci gadon wasu kuɗi masu yawa sai ki ga yawan su kawai ki ce bari ki taɓa ɗala kina ta sharholi yake ba ji ba gani ba mu shi yace zara ba ta kyala gani wata ran za a wayi gari sai kin zama talaka fitik abin kwatance kama baki taba mallaka ko kwandala ba to haka duk mutumin da zai sakankance ta aikata zunubai baya tunani haka zai zama shine kalla bal rana ala qulubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Abu Dawud cewa mutum idan yayi zunubi guda daya sai a diga mishi wani bakin datti a farar zuciyarsa ta mu'min idan ya tuba ya nemi gafara Allah sai a wanki idan bai tuba ba gobe ya kare sai a ƙara digawa haka za a yi ta diga ma mai yin zunubi datti a jikin zuciyarsa tana yin baki har sai ka zama baki kirin kamar gawayi Nabi ce to daga nan ne zai waye gari yana yin zunubi baya jin wani tsoro a ransa baya kunya idan mutane bi tsoron ubangijinsa kin san in kina da imani san da zaki aikata wata katobara zaki ji gabanki ya fadi to wannan alamar imani ce shi ake ce mara'idul qalb kamar wani alam ne da yake komawa da ke zuwa cikin hayyacinki shine wala kad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi wasu na ganin wannan shine ko wani abu makamancin haka wannan fara to a takeice idan mutum ya san gaci ta yin zunubin nan shine hamce shi ta yi baki sai kiga kina yin zunubi ba kya jin kunya kowa ya ganki kina iya fitowa a anguwa babu hijabi ki yi rawa a gaban mai asharalle a wurin biki wata ma har ta sha sukudai a wajen bata damu ba wata ma har ta zagi Allah a cikin waƙar da bata san ma'anarta ba ta yi dai barna iri daban-daban ko ba ta jin kunya kowa me yasa a gane ma ba ki jin kunya kowa a lokacin da ake barnan ma har a dinga recording kuma daga baya har a dinga sake shi a Instagram da me suna abin da nake sakawa kullum status da status ko da TikTok gidan barna kowa ya gani a duniya ana ta aiko miki da like zaki gane ku rinki idan Allah ya kama ki Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah kai mana rahama Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ina godiya kwarai gare ku da kuka da ku saurari karatun nan kamar ba iyaye mata ba babu wani cece ku ce shiru haka gaskiya ma shabi ya kyauta Allah saka mai da alkhairi ina so ga makaranta haka da tarbiyya da natsuwa shi yasa sai kai ma ka saki jikin ka kai karatu da yadda ya kamata amma irin wasu islamiyyu da za a yi ta ku saurara ba za su saurara ba kaga wannan sun zama kamar irin da abin nan wala gaufi da Allah kun tabimu Allah ka tsare to Allah ya saka wa malamin mu dan uwan malam Shaibu da alkhairi da malamin mu malam Kabiru da alkhairi da sauran ku gabaki daya Allah kuma ya dawo mana da su daga wannan aiki na hajji la ni lafiya idan su soke aikin hajjin su ina godiya a farko da ƙarshe kuma ina neman ku ba ni uzuri za ku ji abin haɗin bara ba auki ba zai isa ba kamar na ga muku ba lacca sai na shiro in zo ba kamar dan wani tsokaci ne kawai haka Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi